Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, barka ku da wannan lokaci. Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman, wanda a cikinsa za ku ji cewa jama'a na ci gaba da nuna kaduwa game da kashe-kashen da aka fuskanta a jihar Borno, inda 'yan ta'adda suka yi wa wasu manoma yankan rago. Za mu ji abin da 'yan Nijar da 'yan Najeriya ke cewa akan wannan al'amari da ya dauki hankalin duniya.
Mun yi alawadar da abin da ya faru, sai dai mu ce Allah, Allah don jin kanka, Allah ka kama manoman duniya da kasa ko ai nasuke, Allah ka mana dauki, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka mana magani abin da fi karfi mu.
Masu karamin karfi a da magaram na ci gaba da jiran isowar tallafin da gwamnatin Niger ta yi alƙawarin bayarwa da nufin sassauta halin kuncin rayuwar da suka shiga a sanadiyar annobar corona.
Jiran kan 3 zuwa 4 ba mu samu mahalicci kuma ba mu koyi idan sai na makocin ita daya huta ba ta koyi.
Haka kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridin Ghana, sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da tashashin hankula sun yi awan gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki biyu, a cewar jami'an tsaro jiya Laraba. Mayakan 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su a wani shingen binciken ababen hawa a ƙauyen Wakilti da ke jihar Borno ranar Litinin, kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. A wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin da ke fama da rikicin 'yan ta'adda sama da shekaru 10. Waɗanda aka yi garkuwar da su sun haɗa da jami'an yanki guda biyu da kuma wani ma'aikacin agaji, amma ba a bayyana ƙungiyar da yake aiki ba, in ji ɗaya daga cikin majiyoyin tsaron. Jami'an biyu suna kan hanyarsu ne ta komawa Maiduguri, babban birnin yankin, daga garin Mubar, inda suka je zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a ƙarshen mako, majiya ta bi ta ce. A watan Yuni ta gabata an kashe ma'aikatan jin kai 5 'yan kwanaki bayan sace su da ƙungiyar 'yan ta'addar ISWAP ta yi, wacce ke da ƙarfi a gefen tafkin Chadi. Zaben na ƙananan hukumomi a jihar Borno shine na farko da aka gudanar tun bayan da ƙungiyar Boko Haram ta fadi tare da ƙayar baya a shekarar 2009. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani ƙudurin dokar tsaro, muddin dokar bata soke kariya daga tuhuma da ake baiwa kamfanonin sada zumunta ba. Barazanar ta fuskanci turjiya matuƙa daga 'yan jami'in bijiya Laraba, wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban ƙasar da 'yan majalisar, waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. Ba kamar yadda aka saba ba, mambobin jam'iyyarsa ta Republican sun janye daga goyon bayan Trump, inda suka haɗu da 'yan Democrat wajen nuna adawa da barazanar da ya yi na ƙin amincewa da dokar izinin tsaro ta ƙasa ko NDAA. Ƙudurin dokar dala biliyan 740 na shekara-shekara, wanda zai kuma shata manufofin hedikwatar tsaro ta Pentagon, idan ba ta haɗa da wani matakin kawar da dokar tarayya da aka sani da sashe na 230, wanda ke kare kamfanonin fasaha kamar su Facebook da Twitter. Jiya Laraba, 'yan majalisar sun sanar da cewa 'yan kwamitin sasantawa sun kammala rahoton taronsu kan kasafin kuɗin na shekarar 2021. Sasantawa tsakanin ɓangarori daban-daban na ƙudurin da aka zartar a farkon wannan shekarar da majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin Republican da majalisar wakilai masu rinjaye. Masu taimaka a majalisa sun ce sigar ƙarshe ta ƙudurin na NDAA ba ta haɗa da sashe na 230 da Trump ya nema ba. Jiya Laraba, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Biden ya karɓi kuncin tattaunawa daga garinsu na Wilmington da ke jihar Delaware, cibiyar ayyukansa na karɓar mulki makonni 7 gabanin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Har ila yau ya sake karɓar bayanan da ake baiwa shugaban ƙasa, wanda jami'an hukumomin leƙen asirin Amurka ke duba matsalolin duniya da duk wata barazanar tsaro ta ƙasa da za ta iya shafar Amurka. lokacin da ya hauka ragan mulki. Biden nan da nan zai gama da jinkirin farfadowar tattalin arzikin Amurka da annobar coronavirus ta haifar. Duk da cewa ana tsammanin samar da allurar rigakafin nan gaba a wannan watan.
Labarun duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Yayin da ake ci gaba da nuna alhinin kisan gillar da 'yan ta'adda suka yi wa wasu manoma a jihar Borno a Najeriya, kungiyoyin manoma sun bayyana takaici akan wannan al'amari da ke ci gaba da rutsawa da bayan Allah da basu san hawa basu sauka ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdul Aziz daga Yola.
Amma martanin da ta maida haɗakar kungiyar manoma ta Najeriya ta ce abin takaici ne na irin wannan kisan gillar da aka yi wa wannan manoma, yayin da kuma haka tsaro ke maka ta barbarewa a kasar. Ahmad Tukujada da ke cikin shugabannin haɗakar kungiyar manoma a Najeriya ya bayyana kadosu dangane da wannan kisa da aka yi wa waɗannan manoma.
Sunana Muhammad Shukur Ahmad Jada, shugaban manoma da na makiya na kasa da kasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun yi alawadar da abin da ya faru, sai dai mu ce Allah, Allah don jin kanka, Allah ka kama manoman duniya da kasa ko aina suke, Allah ka mana ɗauki, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka mana magani abin da ya fi ƙarfin mu. Amma in ka duba abin da ya faru, kusan abin kamar almara ce a hukumance fa a yanzu haka, babu abinda daga sama har kasa suka ɗauka akan wannan. Don haka abin sai ya zamana kamar kusan kamar ba a ma son mu yi noman.
Kamar kungiyar manoma ita ma haɗakar kungiyar ka fahimta juna tsakanin manoma da makiya ta Afirka ta danganta wannan kisan gillar da abin alatsi ne, wanda don haka ta kalubalanci gwamnatin Najeriya da ta tashi tsaye. Mafinda Umar Danburam da ke cikin wannan kungiya ya ko bayyana yadda suka ji da wannan kisa.
A matsayinmu na kungiya na Hada Farmers Peace Initiative na Arewa maso Gabas, muna jajanta wa gwamnatin jihar Borno da al'umman jihar Borno, sannan muna kira ga gwamnatin tarayya da ta sayo da fasali na tsaro a ƙasar nan. Fasalin tsaron ƙasar nan yanzu ya wuce maganar soja da ɗan sanda, ya wuce maganar a gwamna da ciyaman na local government. A dawo da shi haƙƙi ne na kowa, kowa dole ya bada gudunmawa shi don a samu zaman lafiya, kuma zaman lafiya mai ɗorewa.
To sai dai ku ga masu fashin baƙin irin su Muhammad Ismail na maganin akwai abun duba dangane da abubuwan da ke faruwa yanzu a Najeriya.
Lokacin da irin wannan abun ya faru, abun da shugaba zai zo shi ne ya ce Allah ya ji kan murai, kuma ya nuna fushin shi akan wannan abu na din. Matakin da ya kamata a ɗauka kusan ba a ɗaukan su. Misali yau an ce jama'a sun ce a cire wannan watan chief of security chief nan, amma har yanzu an ki ɗaukan wani mataki. Biden ko za a yi a ce kana yin abu ɗaya kullun, kai abu ɗaya, baka canza wata abun nan, baka canza hanyar da kake yin abubuwan ka ba, sannan kuma ka ce kana so ka ga canjin yanayi. To mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan harkar security abun nan, jama'a fa sai yanzu dole sai sun dauki mataki da kansu, wanda in ba dauki wannan matakan ba, su wa'annan shugabannin namu ba ruwansu da abin da ya shafi abun nan yadda mutane suke cikin rayuwa.
Koma da menene fatan talaka dai shine Allah ka kaushin wannan matsala na tsaro, ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To wannan mummunan al'amari da ya faru a shiyar arewa maso gabasin tarayyar ta Najeriya ya matukar girgiza manoma a makwabciyar kasa wato Niger. Bayan jajantawa al'ummar ta Najeriya wannan babban rashi, manoma a birnin Kwani sun fara kiran gwamnatin ta Niger ta hamzarta ɗaukar matakai domin kare jama'a daga aika-aikar 'yan bindiga, musamman a garuruwan da ke kan iyaka. Wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako ya aiko mana rahoto daga birnin Kwani.
Sunana Adamu Abdul, shugaban miki na manoma na jihar Kwani. Gaskiya shi hamma ba masa wanda zamu ci ba, saboda wanga bila'i da sabka can ba karin bila'i na ba, insibillahi. To gaskiya muna musu juyayi dai ga al'amarin da ya saka, kuma gaskiya mu mun ji bakin ciki daga wanga ana da Allah sabka su ta yan Boko Haram.
To me za ka ce ga ita su hukumomi domin a taimaka masu manoma, musamman saboda su yi nasu su ci gaba da nasu ayyuka cikin kwanciyar hankali?
ni abin zancewa gaskiya ina kira ga gwamnati bisa ga gaskiya hali yanzu mun san shina na shi kokari amma wajen wannan jiha da gaskiya ta kare kokari aina matuka saboda a samu tsaron da manoma za su samu su yi aiki su bi da bin tunkaci tunda manomi in bai aiki to kinan ma shi bila'in ya tabbu tunda yunwan ma za ta kashi kinan tunda sai yayi aiki shi ce in babu inda zai tsaya shi aiki ya zama ya tabbu na gida ba yunwa kashi shi ba kinan ka ga babban bila'in da kai yunwa ta kashi jama'a gaba da
to wani kira za ku wa ko kuma wanne sako gare ku ga iyallansu tunda gashi an kange su yanzu haka ba su eh ta kuma ba su eh wani aiki
to dai kiran da zamu mutu sai dai mu mutu ta'aziya ga irin yadda abin ya faru kuma muna fatan Allah ubangiji shi sa wagga masifa ita ta karshe muna mutu ta'aziya bisa ga rashin da sun kai samu na jama'a
har yanzu dai muna jamhuriyar Niger masu karamin karfi a jihar da magaram sun koka a game da abinda suka kira jinkirin da ake fuskanta wajen basu tallafin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi alkawalin bayarwa da nufin sassauta walhalin mutanen da annobar coronavirus ta jefa cikin kangin rayuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari wanda ta fara da ra'ayoyin wasu waɗanda abin ya shafa
ana yin daina bincike an Allah sa an samu kuma sai mu ba da suna sai mu ba da lambar mai gidan an ce za a turo mana kuɗi to yanzu dan an samu kuma to
karlo ne kuka hada ko kuka
kawa ba karlo ne muka hada kafin mu zo nan dai an bi gida gida an yi sallama an tantambaye mu sunan uwayen mu da masu gida da iyalan mu duka duk muka ba baraka rubuta mu san menene ake da fari sai daga baka ce mu ai takardu sun mutu a gidan mai gari mu je mu gani mun je wajen samu uku zuwa hudu ba mu samu ba da shiru mu ba mu kobi yanzu dai sunan makwacin ita daya hutu an ba ta kobi tana nan tana jira dai
ke sunan naki bai hutu
ba ka mu san bai hutu ba ana riduwa mu
amma dai kin cika takardu
a takardu komai da komai na hada
sunan na Rabi na je gidan Baruma sunan na bai hutu ba na miji na yazo amma lamba sadula ta wace na bada ka babu wata takarda haka
to bayan shi kuma me da me kuka yi
ya kamu hoto kuma aka ce to eh ya an kwambi za a waiwaye
an ga muku kwana wani za a baku
an ce jikan 40 da bilbil suka ce za a bada haka suka ce mu tun rubutun hari
an fara bada
a ni ban ji ba dai inda aka ce an bada ba
kina jira dai
muna jira dai
wasu mata kenan da aka rubuta sunayensu za a basu kudade na tallafi da ake ma masu karamin karfi ke nuna kosawar su Idrisa Ali shine jagoran sashen da ke kula da wanda bala'i ya riska a nan jihar da magaram
waɗanda a harkar corona shafa akwai ma nan cikin garin da magaram in kun bincika akwai waɗanda suka samu bangaren filo socio tunda duka tsari ne na gwamnati da suka samu wannan tallafi kuma ana ta yin shi wuri da yawa insha Allah
su ne ake raba ma kuɗi
kuɗi ake raba musu kamar so daya ake ba da kwandan kuɗin yawancin su dai bai wuce ina jin jaka 45 ne kamar kowane magidanci
akwai wanda suke kokawa takardu ne kawai suke cika ba su samu kuɗin ba
kusan da Adam bisa wannan sai an ji an yi bincike tunda ba kowa bane kamata ya samu sai wanda abun ya shafa ne kenan akwai ka'idodin da ake bi
a dai waje kuma masu unguwanni sun yi korafi na tsaida rabon abincin da aka fara kashi na uku cewar Sule Chamago mai gari na unguwar dispenser anan da magaram
an yi na fari haga turo mission ta ce maza a ba talakawa takardunsu katin da suke shedal a basu abinci an yi na daya an yi na biyu na uku aka ce a babu shi mu dai a bangaren shiya ta biyu kun ba mu magawacin da ya kira mu ya gaya mu jita aka ce babu trozen fast
ka ce jita ai ba a raka shi jagororin al'amarin kamar buku je kuka gansu ba akan jita-jitan da kuka ji ku tambaye su ya ne abin yake
ko ta shiya tana da
wakilin
mun ga wakilin su suka ce su ma suna ji a wai babu takarda a gurin su babu abinci
sai dai a cewar Ali Idrisa ba tsaidawa ce aka yi ba wani tsari ne aka dauka sabo
akwai kamar yadda gwamnati ya saba yi su waɗannan tallafin da ake na abinci ana yin shi ne ga mutanen karkara manyan garuruwa kamar wani Niamey Zandar Maradi Watla su ba a yi musu wannan tunda cikin gari ne suke amma sai ya zama to bana akwai hujja guda biyu manya wanda ya sa don waɗannan garuruwan sai ake musu tallafi akwai wannan matsalar ta coronavirus cikin waɗannan manyan garuruwan abun ya shafi mutane don saboda shi sai gwamnati ya maido wannan kashin na uku da ya kamata a yi na tallafi wannan sai aka ce a tallafa mu waɗanda suka samu matsala wannan na dokokin da gwamnati ta doka dangancen da tafiyar da wannan matsala ta corona bangaren ambaliyar ruwa akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu wannan matsala kenan aka ce wannan trozen fast din kashi na uku kenan a karkata shi ya zo wajen waɗanda suka samu matsala ambaliyar ruwa da waɗanda suka samu matsala dangance da waɗannan dokoki na tafiyar da coronavirus
kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a yau Alhamis 3 ga watan Disamba, kasashen duniya na bikin tunawa da ranar na kasassu ta duniya wacce ta samo asali a 1992 da nufin tunatar da al'ummomi da gwamnatocin kasashe daban-daban akan batun yancin mutanen da ke da bukata ta musamman. A wannan karon Majalisar Dinkin Duniya na jan hankula akan bukatar karfafa matakan da za su baiwa kowa damar shiga al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a, ba wai a wannan lokaci na corona kawai ba, hatta bayan wannan annoba. Wannan ya sa hukumomi a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu suka fara jan ɗamarar ƙarfafa matakan wayar da kan masu buƙata ta musamman game da illolin cutar COVID, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Elias Idi mai nasara ya shaidawa wannan shiri.
Game da kare waɗannan gungun waɗanda kai zance kama game da nakasa kuwa, dabar akwai ministar ta population da ministar ta la promotion de la femme da muke aiki da su, da lokacin da ma wanga ciwon an keɓe musu bavet, su kansu kungiyar su ta kawo gudun mota, in kana ganin hassan civilization bisa wani television menene ne masu kama muna le partenaire technique et financier sun yi financer emission da yawa don su yi sensibilizan mutane kurami ne waɗanda ba su da tahiya ne koko an tuka duka dai an ɗauki matakai na saboda mi saboda kiyayewa, saboda kiyayewa game da manan kasa da ke gare, saboda a kiyaye su su masu ƙara ba da jawabi su ba talakawa population duka gaba ɗaya jawabi abin da ake. Kuma yanzu haka zamancin da ke muka ko sati wanda ya huce cikin matattama da an kai game da dawowa ga alubat, an ɗauki matakai na cewa wadda an kai taimaka an ka kama masu wancan ganin za a ci gaba. Kuma muna nan muna jiran ma ministar la population ta muna proposition, kuma tunda duka ilson repertoire duk kuma an yi repertoire su can maga wani irin abu ne wanda ya kamata a ƙara karhawa saboda an kare su game da wannan ciwo.
Waɗanda matakai da aka ɗauka na musamman domin makafi da kurame, saboda su za ta yi ba za su gane alamomi ba, kamar yadda makafi ba sa gani kurame kuma ba shi suke balantana su fahimci wasu alamomi na ita wannan cuta.
In ka diba waɗanda ke gani ga tele a chaque fois akwai ta communication ana langage des signes, su kuma kahi waɗannan wasu suna ji ba su gani, akwai message wanda ake yi wanda ake wadi kullun ga tele wanda ake wadi don ana wani tawa don saboda mi saboda su sha.
To muna yi wa al'ummar na kasassun duniya barka da wannan rana ta uku ga watan Disamba, Allah ya maimaita mana. Masauraro, ba za mu rufe shirin na yau ba sai mun je kasar Ghana, inda ma'aikaciyar Alfa Radio Kumasi Nimatu Yamboni ta tantauna da wani makahon da Allah ya yi wa baiwar karatu Dr. Abdullahi Kwanda. A shirinmu da ya gabata kun ji kashi na farko na wannan tantaunawa. To a yau bakon shirin ya gargadi 'yan uwansa na kasassu a game da zaben da ake shirin gudanarwa a ranar 7 ga watan nan na Disamba a kasar ta Ghana.
Abin da nake kiran su ne su yi hankali don 'yan siyasa in lokaci ya kai haka suna kaskantar da kawunan su, su kawo kawunan su kasa ga kowane mutum, amma da an samu nasara ba za a waiwayi wani ba. To saboda shi ya kamata su yi lissafi ko da za su kama ma wani su ajiye dokoki, ga shi za mu vote muku amma ga abin da muke burin ku yi muna. To ko da ma na yi ce lokacin ba ni a Ghana, amma na taba jin ban dai sani NDC ne ko ko MPP sun taba zaben wani makaho ya zama kaman wazirin al'amarin gargajiya, ban dai tuna kowane su ya yi wannan ba. To amma su dai su ajiye doka kuma su hada kai su san wanda za su zabi su ma su ci amfanin mai shi.
To akwai wani tsarin da aka ajiye muku ranar zabe za ku bi kai ko wanda za su taimaka muku, akwai wani abu haka da aka yi muku?
To sharin waje dai nake ni rayuwa na mafi yawanci waje na zauna daban ne amma nan naji kaman ranan vote akwai yanda suke tafiyar da al'amuran game da makafi suna nuna musu gashi yanda za a yi gashi yanda za a yi amma kai ga kaman waje haka ana iya rubutun kuma a sa wani layi amma ka wasu ababe wanda yake hannu ma za ka taba ka san wane ne kaza ga wanda nike so ga wanda ba zan vote masa ba to amma nan dai naji kaman sun shirya ne suka zabi wanda je nuna musu yanda za su bu
to masauraro anan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Yimatu Yamboni Alpha Radio Kumasi da bakin mu na yau Dr. Ilyasu Idi mai nasara da Dr. Abdullahi Kwanda ni da abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas ya gabatar da sharhin jaridin Ghana
Jaridar Ghanaian Times zamu so mu sharhin jaridin na yau a cikin jerin kanun labaran ta na zakudo wannan labarin ku kiyaye daga laffin zanayayya jaridar ta nuna cewar Dr. Muhammad Ibn Chambasa wakili na musamman na babban magatakkadan majalisar dinkin duniya wa Afirka ta yamma da yake sahil ne ya shikira ga ɗan jarida da su kiyaye daga lafuzza da ke da kama da kiyayya yayin da ake kokarin yin zaɓen 7 ga watan Disamba maganganu irin ta kiyayya in ji diplomat ɗan asalin Ghana ya jawo tashi-tashi na hankula irin ta siyasa a ƙasashe daban-daban kada ƙasa Ghana ta ji wannan tafarki har yau a jaridar ta Ghanaian Times a shafi na 17 zancen makokin tsohon shugaban kasar Ghana ne an bayyana cewar za a yi makokin nasa a ranar 23 ga watan Disamba jaridar ta ce makokin tsohon shugaban kasar Ghana Jerry Rawlings ya tabbata cewar a ranar Laraba 23 ga watan Disamba ne za a yi wannan makoki kamar yadda dangi suka nuna cikin wani jawabi da Mr. Victor Barho wadda shi ne shugaban kwamitin wannan makoki ya bayyana ranar Litinin ya nuna cewar za a yi wannan makokin ne a Black Star Square nan birnin Accra kuzaɗin number 1 wannan wani kanan labarin ne a shafin farko na jaridar The Finder jaridar ta ce matabakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia yana nan yana ci gaba da ainihin kamfen sa a arewa masu gabas domin kiran jama'a su zaɓi ɗan takara da ke a matsayi na ɗaya a zaɓen da aya makon gobe Dr. Bawumia wadda ya shiga wannan jiha yana faɗa wa jama'a gumi daban-daban cewar kada su bi wani wuri banda matsayi na ɗaya a kan takardar zaɓen a sabon mako kuwa jaridar Dadin Palava wannan labarin tarwaito jami'ar NDC za ta lashe kujerun majalisa kashi 60 jaridar ta ce mai martaba John Dramani Mahama na ɗan takarar jami'ar National Democratic Congress NDC ya baiwa magoya bayan jami'ar da ke a Yandi da kuma Ghana ga baki ɗaya tabbacin cewar jam'iyyar za ta lashe kujeru kashi 60 a cikin 100 na majalisar dokoki a ran 7 ga watan Disamban a zaben shekara ta 2020 dan takara na Mr. John Mahama ya bada wannan tabbaci ne a Yandi a ranar 29 ga watan Nuwamba yayin da ya kai rangadi a jihar ta Arewa ci ya nuna cewar yayin da suke a mulki sun gina wa wannan yanki ababuwan cigaba masu tarin yawa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktara Basa shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Masauraro za mu karkare wannan shiri da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
a wata hoɓasa ta tattara sabbin ra'ayoyi waɗanda za su taimaka wajen inganta al'amuran cigaba Takin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ya gabatar da wani shirin taimakawa wajen ƙirƙire-ƙirƙire masu kawo ci gaba wani tsari ne wanda duk wani mutum mai tafa da duk wani maudu'i a ko ina ne a duniya a kuma duk wani lokaci zai iya gabatar da ra'ayinsa na ilimin, a cewar shugaban hukumar ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa ɗin Harbeda.
The lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones.
Daga nan kuma sai mai ra'ayin yayi aiki tare da ɗakin binciken. Tsari ne da ya ta'allaka kan tabbatattun bayanai waɗanda idan aka kai wani mataki akan biya ɗan kuɗi don ci gaba don ƙara faɗaɗawa da kuma shigowa da wasu daga waje ta yadda za su zama masu taka rawa daidai wa daida wajen ciyar da ƙasarmu ko wasu ƙasashen gaba. Ta wajen wannan tsarin, hukumar USAID na haɗa hannu da ɓangare mai zaman kansa don haɓaka ingantattun hanyoyin warware matsaloli. Alal misali, Phoenix International, a cewar Director Beda.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time.
Kamfanin na Phoenix na iya zuwa gidan mutum ya sa masa fayafayen makamashin hasken rana na solar da za su iya samar masa da wani adadi na ƙarfin wutar lantarki zuwa wani lokaci. Kuma idan mutum ya iya biya a ranar, zai iya amfani da wayarsa ta hannu ya gaya wa kamfanin cewa ya tura kuɗi, misali senti 33 saboda wutar lantarkin da ya yi amfani da ita ranar. Sannan ta hirkutar da ta fi kusa da shi zai iya tuntuɓar tauraron ɗan adam don a sake kunna masa fayafayen makamashin na sola. Wannan wata gawurtacciyar hanya ce ta bunƙasa tsarin amfani da ƙarfin wutar lantarki da kuma faɗaɗa shi idan baka amfani da babban layin wutar lantarki. Ganin kamfanin na Phoenix na buƙatar kuɗi don faɗaɗa harkokinsa, ya roƙi hukumar USAID ta saka kuɗi ciki. Sai hukumar ta USAID ta ba da kamfanin bashin ƙasa da dala miliyan guda. Kamfanin na Phoenix, wanda yanzu ake kiransa NG Energy Access, ya yi amfani da wannan kuɗin wajen faɗaɗa harkokinsa da ƙara zuba kuɗi don ƙara bunƙasa. Ta haka mun ƙirƙiro wani sabon tsarin warware matsaloli wanda kuma ke taimaka ma masu saka jari wajen bullo da harkokin hada-hada masu samar da kuɗi kuma masu muhimmanci kamar samar da ƙarfin wutar lantarki da kuma haske, wanda hakan na iya taimakawa wajen yaƙi da jahilci saboda ana iya karatu wanda kuma ke magance wasu daga cikin matsalolin noma da yunwa wanda har ila yau ke kaiwa ga bunƙasar tattalin arziki. Dalilin hakan kuwa shine ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kawar da matsanancin talauci shine haɗa mutum da na'urorin lataroni na ƙasa da ƙasa na gudanar da ayyuka, a cewar Director Beda. Ya ƙara da cewa kuma wannan wani abu ne da ke iya faruwa sanadiyar tsari irin wanda kamfanin Phoenix ya bullo da shi, wanda kuma ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa mallakin hukumar USAID ya ɗan ɗau nauyin haɓaka shi a wani muhimmin lokaci. Sharhin muryar Amurka kenan, mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka, muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, mu na lafiya.